Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa akan mita 102.5 da Radio Amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Fada White House ta fitar da sanarwa jiya Asabar inda ta yi allawa dai da harin kunar bakin wake da aka kai jiya a Kabul babban birnin kasar Afghanistan da ya kashe mutane akalla 95 waɗansu 163 kuma suka ji raunuka. Ta ce wannan harin da ya janyo asarar rayuka ya samu mu da abokiyar kawancenmu jajircewa. Mugutan Taliban ba za ta dure ba. Amurka ta kudura aniyar raba Afghanistan da 'yan ta'adda da za su iya kaiwa Amurka da abokan kawancenmu da duk waɗanda ba su da ra'ayinsu hari. Ma'aikata harkokin wajen Amurka ita ma ta fitar da sanarwa cewa amfani da motar ɗaukar marasa lafiya da kungiyar Taliban ta yi a matsayin makami ta kaiwa farin kaya hari. Manuniya ce ta irin yadda ba ta ɗaukar mutanen Afghanistan da duk waɗanda suke ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a ƙasar a matsayin komi ba komi ba. Kuma wannan ya saba wa hankali. Muna jinjina wa dukkan ma'aikatan gaggawa sabili da ƙarfin halinsu wajen kai ɗauki bayan harin. Shugaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan shi ma ya yi allawa dai da harin. Ya ce abin da ya fi ta da hankali da ya kuma saba wa dokar ƙasa da ƙasa shi ne yadda maharan suka yi amfani da motar da aka yi wa fenti kamar ta ɗauka marasa lafiya har da tambarin aikin jinya. Makwabciya Pakistan da ake zargi da samarwa kungiyar Taliban mafaka ita ma ta yi allawa dai da harin, ta kuma jajintawa dangin waɗanda harin ya shafa. An kai harin na jiya Asabar ne 'yan sa'o'i bayan da wani ɗan ƙunar bakin wake ya tarwatsa nakiya da aka danƙare a wata ƙaramar mota a wajen sansanin soja a lardin Helmand da ke kudanci, inda ake fama da tashin hankali. Fashewar da ta ɗauki da ta auku a lardin Nad Ali ta ji wa ƙalla da karin gwamnati 6 rauni bisa da cewar jami'ai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta halarci zaman tattaunawa na wanzar da zaman lafiya da Rasha ta ɗauki nauyi a wajen shakatawa na Black Sea da ke so shi mako mai zuwa, da yake yanzu ba ta da wani shakku. Babban magatakardar Majalisar Ɗinkin Duniya ya shaida shawarar tura manzo na musamman kan Syria Stephane de Mistura zuwa tare na soshi da za a bude gobe Litinin. Babban magatakardar ya ce yana da kwarin gwiwa tare na soshi zai bada muhimmanci da kuma muhimmiyar gudunmuwa ga kokarin sake farfado da tattaunawa tsakanin bangarorin Syria da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta a Geneva. Masu kushewa taron da Turkiya da Iran ke marawa baya suna zargin Rasha da kokarin kwace yunkurin wanzar da zaman lafiya a Syria daga hannun Majalisar Ɗinkin Duniya da nufin samar da sakamakon da zai kyautatawa gwamnatin Bashar al-Assad. 'Yan hamayyan Syria su ma suna goyon bayan wannan matsayin, suka kuma ce za su kauracewa taron. Kudirin Majalisar Ɗinkin Duniya lamba ta 2254 ya bude kofar wanzar da zaman lafiya a Syria. De Mistura ya ce za a shata sabon kundin tsarin mulki a Geneva ƙarƙashin abinda ake kira tsarin Geneva. Shugaban ƙasar Mali Boubacar Keita ya faɗa jiya Asabar cewa harin rashin imani ba zai firgita mutanensa ba, bayan da waɗansu 'yan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kashe aƙalla mutane 14 a harin da aka kai a wani sansanin soji. An kai wa sansanin sojin da yake garin Sonfi wanda ke tsakiyar kuma kusa da kan iyaka da yankin Timbuktu na ƙasar Mali hari da Asuba. Kawo yanzu kuma babu kungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari. Mayakan masu tsatsaurin ra'ayin addini sun kwace ikon yankunan hamada da ke arewacin kasar a shekara ta 2012 kafin bayan shekara guda aka kakkabe su daga wurin karkashin jagorancin Faransa sai da didda da karin wanzar da zaman lafiya na majalisar dinkin duniya da aka kirke da kuma da karin da ke aiki karkashin wani shirin kakkabe mayaka na Faransa ana ci gaba da samun karuwar tashin hankali da harhare a kudancin kasar kusa da Bamako babban birnin kasar to kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Zabe ko nadi. Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar
yau shirin zai yi da zango ne a jihar Kano domin ku a ranar 10 ga watan gobe ne idan Allah ya kai mu za a gudanar da zaben kananan hukumomi akan wannan ne wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna da shugaban hukumar zaben Professor Garba Ibrahim Sheka ga kuma yadda tattaunawa ta su ta kasance
a doka an ba da damar cewar indina a yi zabe sai an ba da wato sanarwa ga stakeholders wato jam'iyyu da sauran jami'an tsaro sai an ba da notice na kwana 90
wata uku kenan
to sai muka kirawo shugabannin jam'iyyu muka zauna da su ranar 8 ga wata muka tula musu abin aka yi demokradiya suka zaba mana ranar 10 ga watan February ta zama ranar da za a yi zabe to shine tun daga wannan lokaci muka fara shirye-shirye daman kasan aka ga aka sa ranar zabe to akwai za a fara da abubuwa kafin a kai ga zaben da kuma abin da za a yi ranar zaben da abubuwan da za a yi kuma satin da zai biyo na zaben to wannan duk mun fara shi muna kansa
to tunda cin kun fara aiki a daidai lokacin nan da muke magana da kai a wace gaba kuke
to alhamdulillah yanzu na farko dai ana sensitization wato wayar da kan mutane domin kasan zabe a Najeriya ya riga ya zama abin da ya zama a kasashen Turawa muna gani ana yin zabe a koma office ayi zabe mutum yaje kantin sai yaje zauna to amma munan sai daga ranar zabe ta zama rana kamar ranar yaki sai an hana mutane zirga zirga an hana komai to kuma ba wani abu ne ke kawo nan ba ko dai burin ayi cuta ko wani abu shine zaka ji mutum yayi zabe sau biyar sau goma da sauran su shi zaka hana zirga zirgan nan to shi sa muka dauki wannan harka ta socialization da karfin tsaya sosai
wato waya da kan jama'a
yauwa saboda mai yiwa ina aka wayar da mutane adequately to duk abubuwan da irin yan matsaloli da ake samu na zabe ba ma lasa su ba mutum ya tafi da makami gurin zabe ko ya tafi da wani abu na tada hankali ko kwaya ko wani abu to kaga wannan abubuwa da su ne abubuwan da wasu zace wata muke wayar da kan matasa wanda kake cewa za ka mutu dan shi a fito an ka fito da makami kaza kaza sai wani bayan ya ci zaben kuma wata biyu wata uku muji ka canza masa suna ana wani rabul cika tsere ko wani rabul dan ba kara waye to mu gaya musu tun da wuri su gane cewa ba lalle ne in ka zabi wanda kake so kai ka samu abin da kake so ba so kai abin da ya dace abin da doka ta ce a yi a zabe ka dangwala kuri a su da ka koma gefe idan ma zaka abin da mai girma shugaban kasa yake cewa a yi na a kasa tsare alaka to in ka dangwala din ba su mace aka ka cushe gurin ka hana wani dangwala nasa ba sai ka koma can mita 200 da aka ce ka koma gefe ka tsaya ka jira nan da aka ce an gama kuma to in zaka raka din sai ka raka
to ka ce kuna wannan aiki na wayar da kai dan kun dauke shi da muhimmanci zamu so ka ga mana waɗanne matakai kuke dauka na wayar da kai ina ma'ana kuna amfani da kafofin labaru ne ko kuma kuna bi gida gida ne gari gari dan ku tara matasa ko dalibai ko wasu
to yanzu abubuwan duk wanda ka faɗa ana yi na farko dai za mu zaga ko kuma muna zaga local governments kananan hukumomi gaba ɗaya na Kano dinnan sai mun shiga koina za mu haɗu da stakeholders shugabannin jam'iyyu da masu jefa ƙuri'a da shugabannin tsaro da shugabannin gargajiya da gatai da hakimai domin wayannan su ne mutanen da in suka yi magana ana ji so da mu fito ga kaidoji na zabe muna da dokokin zabe da aka rubuta su a littafi muna tare da su zamu je mu rarraba da poster poster da za a yi ta nuna yadda ake zabe sa'annan kuma mun yanzu daga nan zuwa sati guda mun dauki jingles kala kala da zamu saka su a cikin gidajen radio da gidajen television mun dauki awowi da za a yi na bayanai na wayar da kan mutane daga nan dai satin da mai kamawa duka gidajen radio za su dauki harama za ka ji duk abubuwan da suke fitowa kusan duk minti da minti za ka ji abin da ake faɗa akan zaben nan so zamu je physically zamu zaga sannan kuma zamu yi amfani da gidajen radio wanda shine hanya mafi sauki da za ta kai ga mutane tunda in ka je kai magana gidajen radio da mutane miliyoyi sai su samu magana nan to amma duk da haka kuma zamu je da kafa zamu je headquarters local government din nan gaba ɗayan su domin a interacting a wannan guri a yi bayanai a yi tambayoyi sannan kuma abin nan a gama
yaya batun yadda wa ƴan takara na jam'iyyu takardun shiga takara an fara ne ko kuma shi ba kai ga gaba sama tukuna
to har yanzu dai su jam'iyyu suna can suna ta kokarin fitar da ƴan takara su inda za su yi sulhu suna kokarin yi inda kuma za su yi zaben primary election sun fara sai sun gama wannan ne za su hado mana list misali idan jam'iyya ɗaya ta tabbatar ta gama duk fitar da ƴan takara ta na ciyamomi su 44 ta fito da kansilorin ta 484 chip sai a rubuta mana a list sai a kawo mana don gudun wato a yamu abubuwa in na kawo mana wannan yana office din mu za mu kai bankuna ne wannan forms a bankuna za a sai da su saboda haka in ka zo siyan form sai ka fadi daga inda ka zo an duba list an ga kai ne jam'iyyar ka ta kawo sannan sai a sai maka da form so kowace jam'iyyar za ta kawo mana list din mutanen da ta tantance suka zama ƴan takara authentic list mu karba sai mu ba da copy a banki duk wanda kaje zaka sai form sai an duba an ga kai ne domin wannan ba na tsayawa zaben cikin gida bane zaben cikin gida jami'a ta iya kai da guda 100 mutum da yake a takara to amma mu yanzu duk jam'iyyar da zata tsaya zabe dan takara daya zata kawo mana ba daidai bane ɗaya jam'iyyar daya ta kawo dan takara guda biyu akan mukami daya kaga ba baya cikin doka so duk jam'iyyar da ta gama kap ta gama zaben primary election ɗin ta cikin gida in sulhu za su imami za su mutanen da aka tabbatar da su ne ƴan takara su za a kawo mana a list amma ka kawo mana muka aje to mu kuma wannan list shine in mutun ya zo sai an form sai mu duba in sunan sa yana ciki sai mu tikin sa a bashi permission amma in sunan ka baya ciki ba za mu san maka da form ba
karan farko kun gana da shugabannin jam'iyyar jam'in siyasa gabanin mako fito da jaddawali ban mu sani ba ko kun wata tattaunawa da su game da wannan tsari da kuka yi na cewa ga yadda za a fitar da ƴan takara ko kuma a ga yadda ku za ku siyar da takardun cikewa don shiga takara
to su shugabannin jam'iyyu tattauna da muka da su ta farko shine ta fitar da ranar zabe to akwai za mu sake zama da su domin zaman ba zai kare ba sai mun yi zabe duk wani abu da ya taso za mu tara su ne intimatin ɗinsu ga abin da ake ciki in wanda muke neman shawara ne su ba da shawara in kuma wanda abu ne wanda an yanke hukunci za a ba su labari sai a gaya musu to amma dai wannan magana ta sai da form su ma sun san haka ne ba za a yi sai da form barkatai ba su za su suna tantancewa su ne za su fito da ƴan takara su kuma mu form ɗinmu na ƴan takara ne wanda aka riga aka tace na jam'iyyu saboda haka da rigime-rigimen su na cikin gida da suke na wannan duk sai sun gama kap za su kawo su za su yi mana recommending su ce to waɗannan su ne ƴan takara mu sannan mu kuma mu sai musu da form.
Profesa ka zo nan kuma a daidai lokacin da ake ci gaba da takaddama game da shugabancin jam'iyyar APC a jihar Kano. Wai kai hukumar nan taka da wani shugabanci za ta yi aiki ne a yanzu.
To mu dai da muka zo kowa ya sani da hukumar zabe ta jiha da hukumar zabe ta kasa Danjuma ne da Danjuma kuma in za ka duba dangantakar su ne uba mu ne yaya domin su ne suke da karfin yi wa jam'iyyar rajista su suke da karfin infa rajista ma da za a yi ta zaben mutanen unguwa-unguwa da za su zaben su suka yi mu ba mu da wannan karfi saboda haka da muka zo sai muka tura wa hukumar zabe ta jiha muka ce to za mu yi taro da ƴan jam'iyya ƴan jam'iyyu saboda ka muna so musan masu waye ma jam'iyyun ma tukuna na farko dai yanzu ma dan Najeriya average dan Najeriya ma ba zai iya ga maka ma yawan jam'iyyun ba 45 ne 47 ne 50 ne ba wanda zai iya ga maka sai hukumar zabe tunda dan kwanan nan aka ce an wasu jam'iyyun register kuma babu mamaki nan da kan mu kai zaben nan da a shi sa ma kayan aiki mu kai dan jinkirta musamman sensitive materials da mu yanzu idan ka zo ka sa abin nan kai an maka ballot paper kuma daga nan ana an shiga sala ta tv da zaka ce a mata jami'ar rijiya kuma wani ya su takara a ciki daga an bata maka aiki saboda haka hukumar zabe ita ta san jam'iyyu da cewa rijista to su muka je suka ba mu list na jam'iyyu da shugabannin su da telefon number din su da komai kuma wannan muka yi muka amfani da shi muka kirawo taron da ake taro saboda haka ba mu da matsala ko kadan domin ba yin kanmu bane hukumar zabe ce take yin wannan zaben da ake na jam'iyyu ba fitar da shugabannin jam'iyyun mun san ba a yin sa sai hukumar zabe ta je gurin in far kuma zuwan ta gurin shine sa take samun authentic list take rikewa na cewa wa'annan su ne shugabannin jam'iyya wanda ta sani
na yi maka wannan magana ne saboda akwai rahotannin da ke cewa bangaren Abdullahi Abbas na sayar da form su ma bangaren Haruna Umar Haruna Dogwana sayar da form na takara dan haka karshe dai karshen karshe nan za a taho kowane bangare ce zai mika wato ɗan takararsa kamar yadda kai bayani a baya dan haka bisa dogaro da wancan bincike ko kuma bayanai da kuka samu daga ita hukumar zabe ta ƙasa INEC yanzu wacce alƙibla kuka samu dangane da wannan takaddama misali
mu za mu yi amfani da doka kuma a harkar zabe dokar mu nace doka na nufin duk abin da INEC take da shi a hannunta na shugabanci shi za mu yi aiki da shi
wanne ta baku
ta ba mu list kuma wanda sai mun kira wasu taro sun gani wanda ba mu kira shi ba san ba ta ba mu ba so in ka ji ba mu ba da kai muka yi taron mu na farko wato ka san ba kai INEC ta ba mu ba
abin da sauraro da sansar da kuka yi wannan taro ba amma zai so ya ji professor ya ce mun yi taro da wani kuma saboda hukumar zabe shi ta bamu dan haka da mu da wannan aiki
wannan ina ganin a lokacin sa bai baka bari idan an kawo lokacin da aka ba ka mana takardu wanda ya kawo takardu ba mu karba wato ya san ba shi bane to kaga daga nan abin da ya fashe ba sai an yi abin nan ba amma dai yanzu bana so in preempting amma dai an ba mu list daga hukumar zabe ta kasa
jerin shugabanni
da yawa jerin shugabanni da jerin jam'iyyu kuma muna aiki da wannan tunda ba mu da wani abu da zamu rike hannu in ba wannan ba mai aiki da shi wannan kuma wanda yazo kawo form ya ga ba a karba ba to it means kuma zabe ba ta san da shi ba kenan ta kasa wanda ita ce ta ba mu sunayen jam'iyyu da shugabannin su to zamu yi amfani da wannan dokar ta su tunda kamar yadda na gaya maka da farko su ne masu yiwa jam'iyyar rajista kuma su ne ake hada shirya zaben shugabannin jami'a da su ne suke da list authentic mu da muka shigo ta sama kawai muka shigo muka je muka ce to ko ba mu suka ce gashi to muna da shi a hannunmu so da shi zamu yi aiki
a ƙarshe professor shi zaben nan yanayin zaben nan an ce ana kawo sauye-sauye da zimmar a inganta shi yanzu ka karbi shugabancin hukumar nan kuma kana tinkara wannan jan aiki akwai sauye-sauye da ka kawo ne na yadda za a gudanar tsarin zaben ko kuma abubuwan da ka tarar yadda abubuwa suke haka za ka bi su a gudanar da zaben nan
to gaskiya sauye-sauye akwai kuma sauye-sauye na logistic ne ba wani abu ba mun ga lokacin da 2015 hukumar zabe ta kasa ta yi amfani da abin da ake kira card reader kuma akwai proposal da dama akwai abubuwa da aka kawo mana e-voting wane ne voting duka suna muna ganin su to amma mu abinda muka dauka muhimmi shine duk wani zance na card reader da wani machine da za a aiki da shi mafi alal abu shine a ce ran da za a yi zabe an kawo kayan zabe a kan lokaci ko an kawo maka card reader an aje idan ba a kawo maka ballot paper ba ko wani abu ina me za ka yi so mu abinda muka dauka a nan changing mu shine kokarin da zamu yi na lalle mu tabbatar da cewa in aka ce da mutane za a kawo musu kayan aiki takwas to at most an yi makarar duniya na a ce karfe 9 an kawo kayan aiki gudanar aji sannan mun samu kyakkyawar rajista domin kwanan nan aka yi zabe a Enugu mun je mun gani da mu aka yi card reader da aka kawo ta kusan rabin ta fata aiki saboda haka daga ƙarshen ƙarshe dai a ce zaben ya zama dai kawai da takardu aka yi kamar yadda ake saboda haka changing da ake nufi wanda za a kawo mai inganci irin na turawa wanda za ka ga kana dangula kura amma kana kallanta a talabijin har yanzu bai zo mana ba duk wani wanda ake yi kuma wani abu ne wanda in ka fara za ka yi jakin doki ka fara nan ka karasa da can saboda haka yanzu za mu tanadi ko kuma in ce mun tanadi comprehensive list
wato cikakken kundin masu zabe
wanda za mu yi amfani da shi da ka zo an tabbatar kana da wannan BBC card din nan kuma mun ga abin yayi talin a baka guriya ka je ka jefa ba za mu tsaya zancen card reader yanzu mu dauko ta ba ta mu bace mu aro mu zo ko zancen battery ko wani abu da sauransu ga kulu-kulu ra'ayar ai daga list ga buri ga waina da sunan ka aitikin a baka takarda ka je ka jefa kuri'a
da haka magana card reader ko wani e-voting ba shi kenan a
baro gaskiya ba mu kai labarin da zamu yi wannan ba yanzu card reader akwai yan tangarɗi wanda ba za mu iya accommodate wannan ba za mu dai tabbatar da cewa abubuwan zaben nan sun kai ga inda za a kai su a kan lokaci kuma a inganta tsaro a gurin dan gudun yan zari Kaluga da sauransu, sannan kuma mu tabbatar da cewa in Allah ya yarda duk wanda ya zo da katin sa aka tantance shi ya zo ya je da ƙuri'a.
To masu aure, kun ji irin shirin da hukumar zaben jihar Kano ta yi, yanzu amadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da bakon nasa sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin. Ni madugun shirin Ladan Ibrahim Hayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Abubuwan da suke faruwa a Najeriya a yau ba abubuwa bane masu daɗi kwarai da gaske. Abubuwa ne wanda yake dume hankali ko wanda ya san abin da yake yi ko wanda ya damu da kasarsa ba zai fatan irin waɗannan abubuwa su ci gaba da faruwa ba. Abin da ke faruwa shine jama'a kullun sukan dauki abubuwa akan yi wa abubuwa rikansa kainan kashi ba dan komi ba, saboda wasu bukatu na wasu mutane. Bukatu na wasu mutane a yau in ka duba irin abubuwan da ke faruwa ba wani abu bane kawo wayannan abubuwa, ba ce rashin adalci da kuma rashin gaskiya da rike wa mutane amana. Ai in ka duba a baya lokacin da sojoji suke mulki, ai ba a taba samun irin wayannan bacin baci ne ba, koda an samu cikin lokaci kadan akan kawo ai maganin abu. Amma a yau mun waye gari saboda siyasa, saboda biyan bukatu na wasu mutane da wanda yake ba a so a faɗi gaskiya, du su ne suke kawo wayannan abubuwa.
Masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijani Baba Gamawa mai ritaya ke kokawa dangane da yadda matsalolin tsaro ke neman farraka Najeriya. Rikice-rikice tsakanin manoma da makiyaya musamman da ababayan nan yayi zafi a jihohin da ke tsakiyar Najeriya, da a wani lokaci kan rikide ya dau salo irin na addini ko kuma kabilanci, abu ne babu daɗin ji. Alhaji Sale Bayari na zama babban sakataren kungiyar makiyaya mai suna Gan Allah.
Wato ko a tarihi rigingimu na kabilanci da addini a Najeriya tun lokacin su sardauna, wato ainihi dama daga nan ne tsakiyar Najeriya. Waɗannan abubuwa su suka kici yawa yasa har yau akwai damuwoyi irin waɗannan. Kuma idan damuwoyi suka zama cewa suna da alaka da addini da kabilanci da wani kiyayya mai hankali duka, sai ga wannan irin kiyayya din kiyayya ce wanda ba ta da kyau. Saboda menene kiyayya ne da za a iya gadonta? Aya gada daga uba, uba kuma shi ma kai dan ma kansa shi ma ya sake gada. Wannan abubuwa rikici ne wanda ba su da daɗi. Ana ta kokari a tabbatar an tsaida waɗannan abubuwan, kaga kuma ci gaba suke yi kullum.
A bayan nan dai jihar Benue ta shiga kanun labarai bisa yadda aka yi ta kashe-kashe a cikin ta.
Sunana Nathan Vande ne, ni kuma daga jihar Benue ne. Abin da dai za a yi ayi ka samu zaman lafiya a jihar Benue ba abin da ya fi sulhu. Kai da matanka makana zona tare da ita a gida, dole dai za ku iya ku samu matsala.
Yanzu zamu iya cewa an yi sulhu din kenan ko kuma mai ake ciki ne?
Ai yanzu dai ana kai ne, ka san abin nan dai ba za wai za a iya yi shi da wuri yadda mutane suna kalle abin ba. In bangaren Fulani ma da zafin zuciya, bangaren Tibi ma da zafin zuciya. So zaman mu tare da Fulani a jihar Benue ya fi shekara 100 da wani abu ko zuwa 200. Mu da Fulani kamar abokantaka mu bai fara yau ba, to yanda dai bai fara yau ba, Fulani a Naji duk faɗin Najeriya duka ba wanda yana yi na kira Fulani jo, ba wanda yana yi na kira TV jo, sai mu Fulani da TV ne kawai muna da sunan nan wanda muna kira. To idan mun zo mun samu matsala da junanmu, yaya ne za mu iya mu yi? Dole dai za mu iya mu kira junanmu mu zauna dai mu yi sulhu, kowa mu sasanta juna kuma mu fahimci juna, kowa ya tafi abin shi.
To shin ma me ke haddasa rigingimu tsakanin makiyaya da manoma? Tambayar kenan da naiwa Professor Muhammad Tukur Baba, dan iya mutum biyu wanda kwararre ne kan sha'anin halayyar bil adama da kuma sasanta rigingimu.
Gaddama da yake samu da rashin rayuka da sauransu na tsakanin makiyaya da manoma, kusan duk bincike yana nuna ana iya hada shi da abubuwa da yawa. Na daya dai kaman shi canjin yanayi, na biyu kaman tsukewan kasa, inda mutane sun yawa. In ka duba yadda kididdigan jama'a ke karuwa, in kuma jama'a sun karu dole a samu karuwa wajen noma da kuma wasu ayyuka da ake yi da kasa, gine-gine, yin hanyoyin muhalli da sauransu, yana kawo wannan rikicin. Wato abin nufi shi ne jama'a na karuwa, fili ba shi karuwa, dabbobi na karuwa, babu kuma an samu yanayin canji na zamantakewar yau da kullum. Akwai wannan kuma sai siyasa ma da kabilanci a bambancin addini ya zo sai ya kasance abin ya zama akwai shi kansa takaddaman, amma kuma sai ya zama da faduka na a kawo wasu abubuwa da dama can dai suna nan a ƙasa amma ba su kawo takaddaman. Sannan haka tabarɓarewan hanyoyi da ake bi na gargajiyance a da ake samun maslaha ga irin waɗannan rikicin a ba mai gaskiya gaskiya a dai samu a sasanta, yanzu babu su. To akwai kuma na rashin isassun jami'an tsaro da kayan aiki da kuma haɗa bayanai.
Na yake ce da ministan harkokin cikin gidan Najeriya, Lieutenant General Abdulrahman Bello Dambazo, a wurin wani taro, kuma na tambaye shi ko wane kokari suke yi don samar da tsaro a cikin gida. General Dambazo, wanda ke da wani uzuri a wannan lokaci, amma duk da haka ya haɗa ni da babban mashawarcinsa Honorable Aliyu Ibrahim Gebi.
To akwai abubuwa da yawa da shi mai girma minista yake yi da sauran makarabansa, kuma ga san da yake abubuwan wasu sun shafi tsaro ba za a yi hitowa a tallata ba, amma definitely akwai abubuwan da ake yi. Alal misali in ka duba ai Ministry of Interior, Ministry of Tsaron cikin gida ita ta fara kawo wannan a zo a zauna kaman a yi sulhu tsakanin makiyaya da manoma tun farkon shekarar da ta shuɗe. Baya ga nan da aka samu wannan matsalan da ya afku a can Mandila, ai shi ministan da kanshi da mukarabansa ba ai kwana biyu ba aka kama hanya aka je can, a can din aka zauna aka tantance menene gaskiyar magana, aka zauna da duka bangarorin da suke da matsalan, aka samu gaskiyar maganan ya dauko ya kawo mu a lokacin mataimakin shugaban kasa yana wakilcin shugaban kasa ya tafiya. Ita ministry na tsarancin gida tana yin iyakan kokarinta.
To amma me zaka ce dangane da matsuwar fin cewar abinda kuke din bai taka karaya kariya ba?
Eh to kasan idan ba a nufinka da alheri ko da ruwa ka yayyafa za a ce ka ta da kura, alal misali. So a wajen wani bai taka karaya kariya ba, a wajen wani ya taka karan har ya kariya ba, amma karan ba karai har itacen gaba daya.
Domin samun cikakken zaman lafiya a Najeriya a halin yanzu, ko menene abin yi? Ga masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa.
Abin yi shine dole mu dawo mu rungumi juna, mu so ƴan uwanmu ba tare da bambancin kabila ko bambancin addini ba, ko kuma wani yana siyasa kaza wani yana wancan ba. Sannan kuma shugabanni su san cewa wannan girma da Allah Ubangiji Subhanahu ya basu ba ya su basu bane domin su biya bukatunsu, ya basu ne su yi wa mutane gaskiya, su musu adalci, a rike wa mutane amana. Matukar za a yi haka, to ina tabbatar maka za a samu zaman lafiya.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin na gari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.